ودع الله بأن يسقوا
ودع الله بأن يسقوا ويتوضؤوا
بأن يسقوا بأن يسقوا يسقوا يسقون كشي
بأن يسقوا ويتوضؤوا لما علموا الماء والإسقاء لما بعده
ولا يبقى الماء بعدهم ولا يبقى الماء بعدهم
ولا يبقى الماء بعدهم ودع الله لما اعتبرهم انتهوا ولن يقدروا على المرور بخيولهم فمروا كلهم على الناس مبتلت سروج خيولهم ودعا الله الا يروا جسده اذا مات فلم يجدوه في اللهب.
يا إساك ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي ميتالن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي نقدن قيا اتكي وانا نقرين كانوا وانا يمجين لتنن يو شاترق المحرم هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليلة اليه للتلاتين دبقوي wanda kuma yazo daidai da 2 ga watan 11 miladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan wallafar taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Wannan kuma shine darasinmu na 83. Idan ba a manta ba, شيخ الإسلام ابن تيمية ينا لسفتو منا وسو كدن دقا چكين وتعينهن كرامومي نسهب بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دوسو دقا چكين تابعي وندا يكي غيا منا چيوا كرامومي دا الله تعالى يكي كرما وسو دقا چكين وانا الأمة سواء سهبيني كو تابعيني كوكما وسو سالحيني نوانا الأمة waɗannan duka ana lissafa su cikin mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, domin dukkan wani salihi, wani waliyi da ya samu wata karama a cikin wannan al'umma ya same ta ne a sanadiyar biyayyar da yake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, aiki da yake yi da addinin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da shi. Saboda haka ƙarshe dai wannan karama girmamawa ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafin ta zama girmamawa ga shi wannan waliyin. To cikin sahabban da karama ta bayyana tare da su a baya, faɗa mana wasu daga cikin su. Yace walamma uzibat zinnira ala al-islam fillah fa abat illa al-islam wa dhahaba basaruha qala al-mushrikuna ma asaba basaraha illa al-lat wal-uzza qalat kalla wallahi farad Allahu alayha basaraha. Yace walamma uzibat az-zinnira, yayin da aka azabtar da zinnira ala al-islam bisa musulunci wa fillahi wato dan Allah, fa abat illa al-islam ta kiyadda da komai in ba musuluncin ba, wa dhahaba basaruha har ma ganinta ya tafi. Qala al-mushrikuna, sai mushrikai suka ce ma asaba basaraha illa Lat wal Uzza, ba wanda ya samar wato ya tafiyar da ganinta sai Lata da Uzza. Qalat, sai ta ce kalla wallahi samsam na rantsi da Allah, farad Allahu alaiha basaraha, sai Allah ya dawo mata da ganinta. Wannan zinnira ar-rumiyya asalinta barumiya ce, ta kasance ko dai baiwa ce ga Bani Adi, kamar yadda wasu a Ibn al-Athir a cikin littafin sa al-Kamil yake cewa ko dai ta kasance baiwa ce ga Bani Adi. Sayyidina Umar a lokacin yana mushriki ya zan yana azabtar da ita. Wasu kuma suka ce a baiwa ce ga Bani Makhzum, wato kabilar Abu Jahl, saboda Abu Jahl shi yake azabtar da ita. To suna mata azaba saboda tsananin azaba, har ma ta rasa ganinta, ta rasa idanunta. Sai suka rika cewa to gashi nan saboda kiyayyar da ta nuna ga Lata da Uzza, Lata da Uzza sun kwace mata ganinta. Saboda haka ta makance ne a dalilin kin bautar Lata da Uzza da ta yi, ta makance a dalilin karbar musulunci da ta yi. Sai ita kuma ta yi musu raddi cewa wallahi ba haka bane, Lata da Uzza ba za su iya mata komai ba, domin ko su ma ba su san ana bautar, ba su san me bautar su ba, saboda duwar watsu ne, kasa ce, ba su san waye yake bauta musu ba, waye ma baya bauta musu ballantana su amfanar da mai bautar su ko su tutar da wanda baya bautar su. Saboda haka ta ce ba su bane, kuma dan ba su isa su yi mata haka ba. Daga nan sai Allah ta'ala ya dawo mata da ganinta, da ya dawo mata tana gani sai suka ce haza wallahi sihiru Muhammad, wannan sihirin Muhammad ne, kaga da yake tabi addinin sa yayi tsafi a idan ta ya dawo. To sayyidina Abubakar ya saye ta, tana daga cikin waɗanda sayyidina Abubakar ya saya ya kuma yanta su fi sabilillah. To kaga ita ma wannan karama ce Allah ta'ala ya yi mata. Wannan kissar ta ta zo a littafai da daban-daban. Ibn Hajar ya ambace ta a cikin littafin Isaba, gabanin sa Ad-Darqutni a cikin littafin sa Al-Mu'talif wal Mukhtalif ya kawo kissar. Haka nan Ibn Abdul Barr a cikin littafin Al-Isti'ab shi ma ya kawo kissar. Kissar tana cikin sira ta Ibn Hisham. To wannan karama ce Allah ta'ala ya yi mata, Allah ta'ala ya dawo mata da ganinta yayin da ta yi musu inkarin cewa gumakansu ba su isa su cutar da ita ba, ba su ita su yi mata abinda Allah ta'ala bai mata ba. Mala ya ce wada'a Sa'id ibn Zayd ala Arwa lamma kadhabat alayhi faqala Allahumma in kanat kadhibatan fa'ami basaraha waqtulaha fi ardiha fa'amiyat wa waqa'at fi hufratin min ardiha famatat. Wannan kissar Sa'id ibn Zayd, wannan tana cikin sahih muslim ne ruwaito ta, yayin da wata mata da ake kiranta Arwa bintu Unais ta je ta kai karan Sa'id ibn Zayd. Kamar yadda ku sani, ɗaya ne daga cikin waɗanda aka yi musu albishir, mutum goma da aka yi musu albishir da aljanna. To ɗaya ne daga cikin al-mubashirin bil janna Sa'id ibn Zayd ibn Amr al-Adawi al-Qurashi, sahabi ne babba wanda babu yaƙe-yaƙen da bai samu halarta ba, in banda yaƙin Badar shi ma baya nan ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi wata buƙatar sa. Saboda haka kafin su je su dawo an yi yaƙin Badar. Don haka wannan Sa'id ibn Zayd babban sahabi ne, ya rasu a Madina a shekarar hijira tana 51. To Sa'id ibn Zayd ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama mai cewa man akhadha shibran min al-ard bi ghairi haqqihi tuwiqahu fi sab'i aradin yawm al-qiyamah, wanda duk zai wato shafci kasa ya kwaci wata kasa daidai da dani guda, wato fili ko gona daidai da dani guda wanda ba nashi ba, ya shigar da shi cikin nashi, to ranar gobe kiyama Allah ta'ala zai fadada wannan dani guda din sai ya kai kamar wato girman ko tsawon wato kasai 7, sannan a yi masa irwaya da ita a ranar gobe kiyama a wuta. To ya rawaito wannan hadisin, sai kuma gashi wata mata mai suna Arwa bintu Unais ta kai shi gaban Marwan ibn al-Hakam lokacin yana gwamna a Madina, ta kai karansa cewa ya ciyo mata kasarta, ya ciyo mata gonarta. Yake cewa ni da na rawaito hadisin da yake magana akan babbar wato musibar da take cikin wani ya ciwo wani gonarsa, kuma ni ne za a tuhuma cewa na ci miki gonarki? Saboda haka sai nan take addu'a, yace Allahumma in kanat kadhibatan fa'ami basaraha waqtulaha fi ardiha, yace abar mata inda ta yi da'awar nata ne, abar mata. amma ya Allah idan har ƙarya take yi min ya Allah ka makantar da ganinta sannan ka kashe ta a cikin gonarta fa'amiyat sai ta makance Allah ya karba addu'arsa ta makance ita da kanta tana yawo ji kamar yadda shi mai ruwa yake cewa faqad ra'aytuha taltamisul judur tana wato laliban katanga tana tafiya tana cewa asabatni da'watu sa'id asabatni da'watu sa'id addu'ar sa'id ta kama ni addu'ar sa'id ta kama ni wata rana ta fito tana yawo a cikin gonarta akwai tsohuwar rijiya a cikin gonar saboda sai ta je ta rubuta cikin rijiyar ta fada ta mutu shikenan addu'ar sa da yayi mata ta kama ta to karbar addu'ar sa akan wanda ya zalunce shi da kuma irin nau'in addu'ar da yayi in ga kula ya noki abu biyu kuma su din aka ansawa ya a makantar da ita ta makance ta mutu a cikin gonar ta ta mutu a cikin gonar ta hanyar fadawa cikin rijiya shine dan malam yace wa waqa'at fi hufra rijiya ce anan ya fadi rami sai ta fada cikin wani rami min ardiha famatat ta fada cikin rami a gonar ta ta sai ta mutu to shi ma kaga wannan karama ce da Allah ta'ala ya masa ta hanyar bayyana gaskiyarsa cikin lamarin da aka yi masa tuhuma a kansa duk wanda zai yi addu'a yayin da aka tuhume shi yayi addu'a Allah ya bayyana gaskiya kuma Allah ta'ala ya bayyana wannan gaskiyar ta fito karara a gane cewa shi ne mai gaskiya wannan yana daga cikin karama da Allah ta'ala ya yi masa saboda haka da za ka yi addu'a Allah ta'ala ya bayyana wani abu na gaskiya cikin wata tuhuma da aka yi maka kuma Allah ta'ala ya bayyana wannan abu to wannan za mu lissafa cikin karamominka ya ce wal'ala ibn al-hadrami da kuma al'ala ibn al-hadrami kana amila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wato ma'aikaci ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama ala al-bahrain a kasar bahrain wa kana yaqulu fi du'aihi ya kasance a addu'arsa yakan ce ya alimu ya halimu ya aliyu ya azimu yakan yi addu'a da waɗannan sunaye ya roki kuma buƙatarsa fa yustajabu lahu sai a ansa masa wada'a Allah bi an yusqaw wa yatawaddau lamma adimu al-ma ya roki Allah ta'ala ya ba su ruwan da za su sha kuma su yi alwala a lokacin da suka rasa ruwa wala yabqa al-ma'u ba'dahum kuma kada ruwan yayi saura bayan su bayan sun yi sha sun yi alwala sun bar gurin Allah ya rike dauke kayansa fa ujiba kuma aka ansa masa wada'a Allah lamma atradahum al-bahr wa lam yaqdiru 'ala al-murur bi khuyulihim sannan yayi addu'a yayin da teku ya gitto musu ya kama sun kasa tsallake shi da dawakansu yayi addu'a Allah ta'ala ya ba su ikon tsallake wannan teku famarru kulluhum 'ala al-ma dukkanin su suka bi ta kan wannan teku suka wuce mabtallat suruj khuyulihim mabtallat suruj da jika karanta suruj mabtallat suruj khuyulihim wato sirdiddikan wato siddikan dawakansu ma basu jike ba wada'a Allah alla yarau jasadahu idza mata kuma ya roki Allah kada su ga jikinsa in ya mutu falam yajiduhu fil lahdi basu same shi ba a cikin ramin kabarin sa wannan al-ala ibn al-hadrami ya al-ala ibn al-hadrami shine al-ala ibn abdullah ibn al-hadrami al-khazraji wato mutumin madina ne kuma dan kabilar khazraj annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura shi al-bahrain karatun tafsiri mu yi maganar tafsiri da ku a karatun tajridus sarih na ranar asabar mu yi magana akan al-bahrain ina ne bahrain ina ake nufi da al-bahrain ba wai al-bahrain ta nan ba ta yanzu wannan wani yanki ne daga cikin bahrain din amma al-mantiqatu shar'iyya wato gabashin kasar saudiya a dace duka sunan shi al-bahrain al-ahsa al-qatif bisha dukkan waɗannan garuruwa da sauransu ana kiransu al-bahrain to a wannan da can majusawa ne a gurin bayan sun yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wa sallam akan cewa za su zama a karkashin da'arsa wato za su yi masa da'a don haka babu maganar a ce ko a tafi a yaƙe su tunda sun yi da za su shiga da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam illa iyaka dai za su ba da jizya kamar yadda musulmi za a karbi zakka a wajensa to su tunda ba musulmi bane babu batun zakka amma za su rika bawa abinda za su rika ba wa gwamnati, za su rika ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jizya duk shekara. To wanda aka nada musu mai kula da sha'anin gudanar da sha'anin mulkin su shine Al-Ala ibn al-Hadrami, Al-Ala ibn al-Hadrami al-Khazraji. Lokacin sayyidina Abubakar da lokacin sayyidina Umar duk shi ya ci gaba da rike wannan matsayi. To yana daga cikin mutanen da Allah ta'ala yake yarka an sa addu'a su a gurare daban-daban kamar yadda muka faɗa a baya, kana mujabar da'wa cikin wanda suke ake karɓa addu'a su, kuma yana da tasiri, wato ya bada gudunmawa ba kankanuwa ba, gagaruwan gudunmawa wajen murƙushe masu ridda a zamanin sayyidina Abubakar, musamman a nan Bahrain, inda yake gwamna. Ya rasu a hanyarsa zuwa Basra lokacin da Umar ibn al-Khattab ya aika shi ya je can ya zama gwamna a can, a hanyarsa zuwa Basra ya rasu a shekara ta 21 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To kamar yadda ya zo a ruwayoyi daban-daban, Ibn Abi Dunya a cikin littafinsa Mujabu ad-Da'wa ya kawo ruwayar daga Sam ibn Minjar, ya rawaito daga shi Al-Ala ibn cewa Al-Ala ibn al-Hadrami tafiyar da suka yi a lokacin da ake yaki shi da rundunarsa, sun zo sun buƙaci ruwa da za su sha babu, sun buƙaci ruwan da za su yi alwala, masu buƙatar wanka su yi wanka babu, saboda haka sai ya ɗaga hannu sai ya addu'a, a addu'ar da ya ce ya Alimu ya Halimu ya Aliyu ya Azim, kamar yadda Ibn Taymiyyah ya kawo mana nan, ce Allahumma inna ibaduka kharajna fi sabilika nuqatilu aduwaka fasqina min al-ma natawadda'u bihi fasqina min al-ma nashrabu wa natawadda'u bihi min al-ahdath. Yace ya ubangiji mu ga munan bayinka ne, baya ce ya Alimu ya wanda yake mai cikakken ilimi, ya Halimu ya mai hakuri, ya Aliyu ya wanda yake madaukaki, ya Azimu ya mai girma. Yace ya ubangiji mu bayinka ne, kuma mun fito ne saboda mu yaki makiyanka, saboda haka ka bamu ruwa, mun rasa ruwa ka bamu ruwan da zamu sha, sannan mu yi alwala da shi daga karin da yake tattare da mu. Ce suna yin gaba kawai sai suka ga nahrun yatadaffaqu min as-sama, sai ga ruwa mamaku daga sama yana ta gudana a ƙasa. Suka tsaya suka sha suka yi alwala, kuma cikin addu'ar da yace ya ubangiji bayan mun sha mun yi alwala, ya ubangiji kada ka bar sauran ruwan, wala tubqi shay'an li ahadin yusibu, kada ka bar wannan ruwa ga wani bayan mu. To yayi addu'a, tunda a ka'idar yaki bai kamata ka samarwa abokin fadan ka wani abu da shi ba zai karfafa da shi ba, tunda bagun za su zauna ba wucewa za su yi. Idan yayi addu'a aka samar da ruwa, kuma ya kasance sun yi amfani da ruwan sun bar shi, to yayin da makiya suka zo su ma su samu wannan ruwan, kaga su ma bukatar su za ta biya karkashin wannan ruwan ta hanyar samun wannan ruwan. Saboda haka sai addu'a, idan mun gama bukatar mu duka Allah ta'ala ka tafiyar da wannan ruwan kuma ka a bar shi. To shine anan suna yin gaba, sai ga korama ta ruwa ma mako ya sauka, suka iba suka sha suka yi wanka suka yi guzurin abinda za su yi guzurin sa, suka yi gaba. Akwai wanda daga cikin su yace da gangan sai na bar jakata a gurin, da gangan sai na bar rubutata a gurin, saboda ya dawo ya gani an amshi wannan addu'ar. Yace da suka yi gaba an yi nisa, sai yace kai yayi bantuwa fa zai koma ya dauka, aka ce je ka dauko, yana zuwa sai ya gaba komai gurin fayau ka allam ya kun shai, sai tabbata wajen addu'a ma ta a dauke din an karba, tunda inda an wuce an tafi ya za ka san an karba addu'ar ba ka sani ba, saboda ka shi dan kwakwa sai da ya dawo baya ya samu tabbaci. Yace wala yabqal ma'u ba'dahum fa ujiba, kuma Allah ya sa aka ansha addu'arsa. Wada Allah lamma atradahum al-bahr, suna tafiyan a cikin wannan tafiyan kuma sai suka je ga kuma teku, ba zai ba su dama su tsallaka inda suke bukata ba. Makiyansu waɗanda suke kokarin yaka suna bayan teku haka teku ya shiga tsakanin su nan ma ya sake daga hannu ya addu'a yayi addu'a yayi addu'a yayi kamar yadda ya addu'an nan ya alimu ya halimu ya aliyu ya azimu ubangiji ka ba mu ikon tsallake wannan ruwa shikenan kawai yace bismillah a taho yayi gaba aka suka taka ruwa kamar yadda annabi Musa da mutanen suka taka suka wuce yace walam yaqdiru ala al-murur bi khuyulihim bazasu suka zan bazasu iya wucewa da dawakan su ba famarru kulluhum ala al-ma'ida ya addu'a dukkanin su suka fita kan ruwa suka wuce mabtallat suruj khuyulihim ko sir dan abin nan dawakan su basu jike ba wato ba maganar ruwa ita fantsama ma ya jijjiga su haka suka wuce kamar suna wucewa cikin rere to haka nan ya addu'a ta uku yace ya Allah inna rasu kada ka bar wani ya ga jikina lokacin da ya rasu a hanya aka nemi ruwan da za a yi masa wanka aka rasa ba sai da ruwa za a cire masa kayan jikinsa ba to ba a samu ruwa ba saboda haka sai suka yi abinda suka yi rami lahad suka sa shi suka binne shi da suka tafi suna tafiya kuma sai suka samu ruwa a gaba sai suka ce a tunda an samu ruwa mu dawo mu tuno shi mu yi masa wanka mu mai da shi suna dawowa sai suka nemi kabarin batiya bace ba sama ba kasa to kaga duk wannan karama ce da Allah ta'ala ya karrama wannan bawan Allah daga ita tun ne wanda yake mujabur da'wa kamar da muka karanta a baya ana fada akan nemi addu'a a samu nasara to wannan duka daga cikin sahabbai kenan sai malam kuma ya gangaro maganar tabi'ai za ka karanta ko ci gaba aka huta wajara mislu zalika li abi muslim al-khawlani yanzu ya gama da sahabbai kuma zai bada misalai na karamomin tabi'ai wajara mislu zalika li abi muslim al-khawlani alladhi ulqiya fi an-nar dan dana bismillah karanta فيني أولينك
من الأفكار على فشا وهي ترمي للخشب من مدها ثم التفت إلى أصحابه فقال تفقدون مما تعبوا شيئا
تفقدون
مما تعبوا شيئا حتى عبروا الله عز وجل فيه فقال بعضهم
فقدت مخلاتا wani bawan Allah wanda shi ba sahabi bane amma tabi'i ne daga cikin manyan tabi'ai Abu Muslim Al-Khawlani wato shi Abu Muslim Al-Khawlani an ce sunansa Abdullahi ibn Thawab wasu su ce Abdullahi ibn Thawab wasu kuma Abdullahi ibn Abdullah amma dai abin da yafi shahara Abdullahi ibn Thawab bisai alifun ba'un ta'un tha'u Abdullahi ibn Thawab asalinsa mutumin Yaman ne ya musulunta gabanin wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya riski jahiliya sannan kuma ya musulunta gabanin wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma bai samu ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ya zo madina bayan an shugabantar da sayyidina umar bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam an shugabantar da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu a daidai lokacin ya shigo madina saboda haka aka lissafa shi cikin tabi'ai in ka dubi bangaren cewa ya riski wani bangare na rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya riski rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani bangare na rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama yana musulmi sai ka lissafa shi daga cikin sahaba bi'tibari idraki zamanin nubuwa in kuma ka dubi maganar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ko haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka lissafa shi a cikin tabi'ai domin bai haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Waɗanda su ake kira at-tabi'una al-mukhadramun, al-mukhadramun wanda sun ci bara kuma suna cin bana, wato da su aka yi wancan zamani kuma zamanin kuma gashi a zamanin tabi'ai ma su ma sun shiga cikin jerin gwanin tabi'ai. Sauraka Abu Muslim al-Khawlani yana daga cikinsu. To shi ma haka ta faru gare shi. Ibn Taymiyyah ya hada mana wannan kissar tashi, zai kawo mana wasu kissoshin nasa da karamomin nasa, amma ya hada wannan karamar da waccan ta wucewa a cikin ruwa ba tare da mutum ya nitse a cikin teku ba. Shi yasa ya ce wajara mislu dhalika li Abi Muslim al-Khawlani, kwatankwacin haka ya faru ga Abu Muslim al-Khawlani alladhi ulqiya fi an-nari, wanda aka taba jefa shi a cikin wuta. Zai yi mana bayanin jefa shi a cikin wuta da aka yi Allah ta'ala ya fitar da shi salaman salama. Yace fa innahu mashahu wa man ma'ahu min al-askari ala dujlatin, yayi tafiya da kafafuwansa shi da waɗanda ke tare da shi na daga runduna, ala dujla, akan koramar dujla, wa hiya tarmi bil khashab min battiha, wato tana ambaliya, tana jeho itatuwa irin abin nan kamar kwale-kwale da sauransu, tana jeho su sama, tana fitar da su waje, amma su suka bi a wannan lokacin suka wuce. Sun maltafata ila ashabihi, ya wuce ta kan ruwan, sannan ya juya ya ce wa sahabbansa, wato abokan tafiyarsa, faqala hal tafqiduna min mata'ikum, a wajen ku babu hal, ko a wajen mai karatu, hal tafqiduna min mata'ikum shay'an hatta ad'u Allah fihi, shin a cikin ku akwai wanda wani abu nashi ya bace in yi masa addu'a Allah ta'ala ya dawo masa da kayansa? Fa qala ba'dhum, sai wani yace faqadtu mikhlatan, na rasa buhuna, buhuna da ake zuba abin nan kamar ciyawa a ciki, ce na rasa buhun zuba ciyawa ta. فقال اتبعني يجي بيوني فاتبعه فوجدها, يبي شي سي يسامي تقد تعلقت بشيء تا مقلي ده وانا ابو فاخذها يدوكا يسا ابو مسلم الخولاني كما يدا مكاتي شي ما irin wannan ta faru gare shi, ana tafiya sai gashi an zo nahar Dujla, koraba ce ta gitto musu a hanya wacce zata ba ta ba su damar tsallakawa ba, babu kwale-kwalen da za su hau, babu jirgin ruwa da za su hau. Saboda haka sai ya ce in za ku iya biyo ni ku biyo ni, ya yi bismillah, Allah ta'ala da ka ba wa Annabi Musa alayhi salam damar ƙetare wannan, mu ma Allah ta'ala ka yi mana wannan. Ya yi bismillah, ya ce a biyo bayana. Aka biyo bayansa, suka tafi da shi da wannan jaish, da wannan rindinar, suka taka wannan ruwa, suka yi ta tafiya a kai kamar masu tafiya a kan abin nan, amma da sunan Allah. Saboda haka suka tafi a kai, ana cikin tafiya ya ce wanda ya manta wani abu ko ya rasa wani abinsa, kayansa suka faɗi, ya gaya mun yi addu'a. To sai wani ya ce shi buhunsa bai gan shi ba, buhunsa da yake zuba kayansa a ciki bai gan shi ba. Sai ce mu koma, yoni, sai suka sake dawowa cikin ruwan. Suna taka sai ga buhun a makale da wani itace, cikin itacen da ruwa ta ke abin nan, sai gashi ya makale wani itace, kaga buhu ne ya kamata a ce ya nitse ya abin nan, sai gashi Allah ya tsaye masa da shi. Saboda haka yazo ya dauka su, suka koma suka wuce. Kaga ita ma wannan karama ce, ba sai an yi dogon sharhi ba. To wannan karama malamai da yawa sun ambace ta. Ibn Asakir ya rawaito ta a cikin Tarikh Dimashq, ya rawaito ta a cikin babban littafin sa Tarikh Dimashq. Al-Zahabi ya kawo ta a cikin littafin Sir Alam al-Nubala, haka nan Ibn al-Jawzi ya kawo ta a cikin littafin sa Sifat As-Safwa, Ibn Kathir al-Bidayah wa al-Nihaya, da dai littafai da dama. Wa talabahu al-Aswad al-Ansi lamma da'a an-nubuwa fa qala lahu atashhadu anni rasulullah, قال ما أسمع, قال أتشهد أن محمد رسول الله, قال نعم, فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما. الأسود الأنسي wani ne ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi da'awar annabci tun ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai, tun ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai koma ga Allah ba, al-aswadul ansi yayi da'awar annabci a Yaman cewa shi ma annabi ne, kuma shi an aiko shi zuwa ga mutanansa, annabi an aiko shi zuwa ga mutanansa, shi ma an aiko shi zuwa ga nashi. Lokacin sayyidina Abubakar ya yaƙe shi tare da waɗanda aka yaƙa daga cikin ma'abota radda. To yayin da ya da'awar annabci, Abu Muslim al-Khawlani kamar da kace mutumin Yaman ne, don haka lokacin da aka yi wanda yayin wannan da'awar yana Yaman, ya ji labarin su tunda yana sa manyan mutane a nemo masa su su zo su yi kalmar shahada ta cewa shi manzon Allah ne a gaban sa. Saboda aka zo da Abu Muslim al-Khawlani ya ce a tashhadu anni rasulullah, ka yadda ni manzon Allah ne? Sai ya ce ni ban ji abin da ake faɗa mun ba. Baka ji ba, to ka yadda Muhammadu manzon Allah ne? Ya ce eh, kaga ya ji kenan. To saboda kawai ya wulakanta shi ma bai ma ji ba, ban san me kace ba. Sai aka ce bari a gaya maka wata, ka yadda manzon Allah ne? Ya ce kwarai kuwa, a ka ji kenan. Don haka ba za ka yi imani ba da ni kenan. Saboda haka sai yasa aka hada wuta ganga aka ce a jefa shi, a je a watsa shi ciki irin yadda aka wa annabi Ibrahim alayhi salam. Saboda haka aka je aka jefa shi a ciki, aka jefa shi a ciki, bayan lokaci aka dace aka gan shi matsa yana sallarsa, wutar ta zama bardan wa salaman alai. Saboda haka sai masu bawa al-aswadul ansi shawara, sai suka ba shawara suka ce to wannan in ka bar shi a Yaman zai bata maka harkarka, za a yi ta kafircewa maka, saboda haka ka kore shi. To daga nan ne sai ya ce to maza zai ban masa garinsa, ya ce to ta fi nono fari, daman zama a wannan garin naka ai bala'i ne, in masifa ta tashi sauka ai sai ta hada da mu. Saboda haka sai ya tattara kayansa ya kama hanya zuwa Madina, ya je kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya zama khalifa, sayyidina Umar ya gan shi a cikin masallaci yana sallah, bai san shi ba, ya matsa sai yake cewa ka san kuwa, ka san mutumin nan da aka jefa shi a wuta a garinku? Sai yace ko kana nufin Abu Muslim? Sai yace kwarai kai ne shi? Sai yace eh ni ne. Dan da nan sai rungume shi ya kama shi ya kai shi gurin sayyidina Abu Bakar, ya sa shi a tsakaninsu, ya sa shi a tsakiya, ya rika addu'a yana cewa Allah alhamdulillah, yana godewa Allah allazi lam yumitni hatta ara min ummati Muhammad man fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim alayhi salam, na godewa Allah da bai karbi raina ba har sai da ya nuna min wani a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda aka yi masa irin abin da aka yi wa annabi Ibrahim al-Khalil sallallahu alaihi wa sallam. Sauraka ya zauna a nan a Madina, kuma ya kasance tare da Abubakar da Umar har lokacin kuma da ya fita zuwa Sham. Kuma ya fita zuwa Sham, ya zauna a Sham, ya rasu hijira tana shekara 62, hijirar manzo Allah tana da shekara 62. Saboda ga ya riski dukkan waɗannan kulafa da aka yi guda hudu har zamanin Muawiya. Ya riski zamanin Muawiya shi ne wanda yake iya shiga ya faɗi abinda ya ga dama a gaban Muawiya. Ya taɓa shiga wajen Muawiya da Abi Sufyan, ya shiga Muawiya yana zaune a fadar sarautarsa, sai ya ce da shi assalamu alayka ayyuhal ajir, maimakon amir, al-amir shi ne sarki, ce ran sarki ya daɗe, maimakon ya yi masa addu'a assalamu alayka ayyuhal amir, sai ce assalamu alayka ayyuhal ajir. Al-ajir shi ne lebura, ɗan ƙwadago, ce assalamu alaikum ya ɗan ƙwadago. Ba da suka ce kai ma ka san me kake faɗa, Muawiya ce a ku dakata, ba ku san waye ba. Ce wannan shi ne Abu Muslim, ya tsaya ya yi wa Muawiya wa'azi a kan adalci. To shi yana shiga ya yi wa Muawiya ba'azi abinda ya ga dama ya faɗa masa a kan abinda ya shafi sha'anin adalci. To shi ne malam nan ya ba mu wannan kissa wacce take sabita ce mutawatira, Abu Nu'aym ya kata a cikin littafin Sahihatul Awliya, akwai ta a cikin littafin Tarikhu Dimashq, akwai ta a cikin littafin Siyar, akwai ta a littafin Sifatus Safwa, Bidaya wan Nihaya. Littafan tarajum da dama duk inda aka yi tarjumar Abu Muslim Al-Khawlani Abdullah ibn Thuwab sai an ambaci wannan kissa. Mutum ne mai yawan ibada, mutum ne mai gudun duniya, mutum ne zahidi, thiqa ne. Mala yace wa wada'at lahu jariyatuhu summa fi ta'amihi wa akalahu falam yadhurruhu. Jariyatuhu ku yangasa ta tabasa masa dafi a cikin abincin sa bai sani ba, yazo ya ci kuma ba abin da ya masa. Falam yadhurruhu bai cutar da shi ba. Ibn Zayyad ya ka kisar a cikin littafin sa At-Tashawuf ila Rijal At-Tasawuf, وخببت امرأة عليه زوجته وتماتا تاباتا مسا ماترسا وتماتا تاباتا مسا ماترسا تأولي باتا مسا ماترسا أولي إلين تزوت زغاتا إلين ينقل من زوت زغاتا زغاتا كي كوي كي زولا لو أنم يقودون دونير باكي أشين ميكيو باكي أشام ميكيو كلن يا مسا ولا يوم kawai ki botsare masa ya sake ki. Saboda haka sai ga matar su ta fara canza masa saboda hudubar wannan matar. To shine da ya fahimci haka sai ya kirawo ta, sai ya yi addu'a kai, ya yi mata addu'a fada'a alaiha fa'amiyat. To da duk ta lalata min matar nan, tawa Allah ya makantar da ita, matar nan sai ta makanci. Faja'at wa tabat, sai ta rugo ta ce wallahi ta tuba, ta tuba ta ne da gari ta tuba. To tuban nata na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne? Sai ce to Allahumma in kanat sadiqatan fardud basaraha, sai Allah shi zai sanar ta gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne? Ce Allah in gaskiya take da gaskiya ne har zuciya ta tuban, ka sani kai ni ba zan sani ba, ta tuba ko wayo za ta yi min? Allah in da gaskiya ta tuban ka dama ta da ganinta. Faradda Allahu alaiha basara, nan take Allah ya dama ta da ganinta, shikenan ta samu lafiya. To haka yake da irin wannan karamomi, haka yake da irin waɗannan karamomi. Shin karamomin sa akwai sanda matarsa ta ce da shi ba fa abinci, ba abinci, ba abinci, ce subhanallahi ba mu da komai, ta ce sai dirhami guda ɗaya. Akwai dirhami guda ɗaya, shi ma na yi ɗan yi saƙa ce na sayar, na samu dirhami, ce kawo dirhamin, karɓi dirhamin, ya ɗau buhu ya tafi kasuwa. Yana zuwa ya zauna a kasuwa, sai wani mai bara ya zo ya bara a bashi fi sabilillahi, sai ya ɗau dirhamin ya bashi. Ya rasa ya zai yi, sai je cika wannan buhun da ƙasa ya ɗora a bayan sa, ya je ajiye matarsa kamar ya dawo da abinci, ya yi tafi ya na tsorace don bai san kuma bala'i kusan kundin ga hudubar da aka yi mata. Saboda haka sai yana ta tsoro ya je ya za a ƙarke. Saboda haka tana buɗa, sai ta ga gari fari fat, ta ɗauka ta je ta yi abinci, ta kwaɓa ta yi gurasa, ta kai ce ha ina, ta ce eh buhun da ka kawo ai gari ne, na yi mana gurasa ne, ta ce ce alhamdulillah. Wata rana ya fito sai ga yara sun rugo suna bin barewa su kama ta, ya za su iya kama barewa, suna gane suka ce da Allah ya mana addu'a, Allah ya tsare ta. Yayi addu'a sai barewa ta tsaya, suka je suka kama abin suka tafi. So yana da irin waɗannan karamomi da yawa a tarjumarsa an kawo su. Sannan ya ce mana wa kana Amir ibn Abd Qais ya'khudhu ata'ahu alfay dirham fi kammihi ko kummihi وما يلقاه من سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عد عدد ثم يجيء الى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها to wannan shi ma wani tabi'in ne bawan Allah mai yawan ibada mai yawan sallah da azumi da manaqibinsa shahararre sunan shi Amir ibn Abdullah al-Ambari al-Basri amma an fi sanin sa da Amir ibn Abd Qais sunan sa Amir ibn Abdullah al-Ambari yana daga cikin shugabannin tabi'ai ya riski jahiliya amma dai bai hadu da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kuma a zamanin sa wato da wuya a samu mai ibadarsa shine wanda yana ibada yana sallah a masallaci zai aje bulala yana cewa ni na ana ahqqu bi hadha sawt min al-bahaim ni na fi cancanta a doka da bulalan nan ba dabba ba saboda haka in yayi sallah ya ji alamar kasala da waye wani shedai yana da mai abin da sai ya dauko bulala da ya miƙe kafafuwan sai ya sassaudawa kansa ya zada kansa sannan ya tafi ci gaba yana cewa da zan ga wuta ido da ido in ga aljanna ido da ido to gaskiya fa ba abin da zan kara na ibada ba ni da wani abin da zan iya karawa wato duk abin da zai iya yi yana yi saboda haka ya kai matuƙa ya kai ƙarshe ya kure saboda haka da zai ga wuta gatanan ya ga aljanna gatanan ba shine zai kara maka gaimi ba yanzu kai da za mu ga aljannar gadangadan kai mun da ake da shi ai sai ya faka to shi ba abin da zai kara duk abin da zai yi saboda haka ya maki yin aure sai ba za ka yi aure ba ya ce ina aure zan haihu ina haihu kuma shi ke da hankali na zai tafi neman duniya zan bar ƴaƴana ne ba abinci in na yi aure dole ya ji alwalad fa idza ja alwalad tasha'aba alqalbu lidunya kenan zuciya ta kuma sai ta tafi domin dole in abin nan aka ce masa to gashi Allah ya ce game da annabawa ja'alna lahum azwajan wa zurriya kai ba za ka yi aure ba gashi Allah ya ce annabawa ma Allah ya sa musu matan aure da zurriya ƴaƴa ya ce to kuma ba shi ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba ba shi ya ce yayi da dan yi bauta ba zai hana shi ibadar wacce akwai ko wani abu na hawan nafsa ciki kai zaka je kasuwa kai ka samu abin nan zaka kwana kana murna in ka je ka dawo ba komai kuma kaga bakin ciki zaka yi kaga akwai wani abu na san abin zuciyarka na san abu ba za ka ji cewa ibada ce ba kawai in ka samu ibada in baka samu ba ibada ka ji duk daya zaka ji wannan ba zai yi ba to shine da yake ce mana wa kana Amir ibn Abd Qais ya kasance ya'khudhu ata'ahu alfay dirham yana karbar albashin sa da gwamnati take bashi akwai ata a wancan lokacin akwai albashi da gwamnati take ba kowa a cikin abinda ake samu a baitul mali saboda haka duk wata kowa za a cire shi a bashi don haka in ya karba me banji me kace ba a duk ɗan ƙasa yana da afa ba shi da ake yin ƙabila ba a fifita albaiti a fifita saboda haka kowa yana da shi in babu a haƙura in an samu a raba shine abin nan sun mai yaji abin nan yana karɓar afa ɗinsa alfai dirhami 2000 fi kammi ya sanya a cikin rigarsa ya sanya shi a cikin rigarsa kamar aljihunsa wa ma yalqahu min sa'ilin fi tariqi illa atahu bighairi adad duk sanda ya ci karo da mai bara a hanya zai sa hannu ya kwaso ya bashi kawai ba tare da lissafi ba baya lissafi thumma yaji'u ila baiti sannan ya dawo gidansa fala yataghayyaru adaduha wala waznuha da za a dauko kudin a lissafa sai a ga su tip kamar bai bada komai ba to da ana samun irin wannan waye ba zai sadaka ba ba zai saboda haka zai dawo ya same su kuma cip ba abin da ya ragu wannan ruwaya tana cikin littafin az-zuhud na ibn al-mubarak wa marra bi qafilatin qad habasahum al-asad wata rana ya taba wucewa sai ya ci karo da wani ayari na fatake zaki ya zo ya tare musu hanya an kasa gaba an kasa baya faja'a hatta massa bi siyabi famal asad yazo har ya taba bakin abin nan doki abin nan zakin nan da jarigarsa sun ba wada rijlahu ala uruqi sannan ya daga kafa sai dora akan wuyan zakin wa qala yace da zakin inna ma anta kalbun min kilabir rahman kai fa kare ne daga cikin karnukan Allah rahmai rahama wa inni astahi min Allah an akhafa shay'an ghayrahu kuma ina jin tsoran ina jin kunyar Allah a ce ina jin tsoran wani abu ba shi ba wa marrat alqafila nan da na ayari an ce a zo a wuce kowa ya zo wuce saboda haka wanda ma karama ce zaki ya zo ya tsare hanya ka zo ka kai hannunka bakin sa ya zama lowa farko amma ya zo ya kai da hannunsa har bakin sa ya dora kafarsa a wuyansa kai da karre ne daga cikin karrukan Allah saboda haka ina jin kunyar Allah a ce akwai wani abu da nake tsoro ba shi ba saka ba da tsoranka tsoron zaki tsoro da ɗabi'a baya cikin shirka dan ka ji tsoron zaki ba shirka kai ba da ji tsoron kunama miciji wanda tsoro da ɗabi'a to amma dai dan ya nuna maka tamamin tawakkalinsa baya ji tsoronsa yana kwana a waje aka ce ala takhafu min al-asad da guran da a waje kake kwana to shi dan ma ya faɗi wannan kalma ce astahi min Allah ana khafa ahadan ghayrahu ina jin kunyar a ce wanda ke jin tsoro ba Allah ba waje ne tsoron wani abu ba Allah ba wada Allah ta'ala an yuhawwina alayhi at-tahur fi ash-shita fa kana yu'ta bil ma'i lahu bukhar ya roki Allah ta'ala saboda yawan tashi yawan ibadar sa sallah qiyamul layli asalin tsaya yakan karantar zai zo da safi da sallah asuba zai zo yayi ta karantar da alqur'ani yana karantar da alqur'ani sannan an dauki alqur'ani kuma ya tashi ta ibada lokacin azhar yayi sallah ya sallah azhar sannan ya ci gaba da karantarwa lokacin la'asar yayi sallah la'asar ci gaba da karantarwa haka yake saboda ka darasi ne halka ce ba kakkautawa sannan kuma dare ya tashi ya je gida ya dan ci abinci kadan ya dan yi bacci naumatan khafifa ya dan yi bacci kadan sannan ya tashi ya ci gaba da ibada har zuwa kuma gab da asuba sannan ya fita je ya sallah asuba sannan kuma haka yake kullum shine wannan shine barnama dinsa shine program dinsa na daily program dinsa kenan kamar yadda kasancewa kai da safe zaka tashi ka je sallah asuba ka dawo ka karya mai dan kailuda ya kai abin dan baccin safe yayi sannan kuma a tashi a tafi kasuwa sannan a tashi da kasuwa a koma gida a je kuma a yi bacci a ci abinci a yi kuma bacci gobe a kuma koma kaga dai program ɗin kake da ku to shi nashi ba ga yadda yake akwai ruwayar da na gani da cewa ban san abin da ɗinsa ba wasu sun zo ganinsa suka same shi yana sallah ɗaya daga cikinsu ya ce sai da daga ya yi raka'a 300 ya gaba ya tashi ba ra da karewa kenan sun yi tafiya ya hadu da wani bahabashi shi ma kuma mai ibada mai yawan ibada irinsa suka hadu a wani daji suka zauna kwana 40 kowa sallar sai yake yi ta nafilfilinsa sai farilla ce kawai take hada su ba kuma mai kula kowa da an gama farilla kowa sai je ci gaba da harkar ibadarsa kuma sai farilla ta zo sai a matso sai a yi kowa sai koma gefe shi yasa suka ce kana a'bada ahli zamani wa ashaddahum ijtihadan tsananin ibada ne tsananin ijtihadi ne Muawiya wanda wata rana aka zo aka gaya wa Ziyad ibn Abi aka gaya masa cewa gwamnan Basra aka gaya masa cewa ai an cewa Abdullahi ibn an cewa Amir ibn Abdullahi ibn Qais ya kake an ce masa ko annabi Ibrahim bai kai shi ba, ma kana Ibrahim khairan min, kuma yayi shiru bai ce komai ba, wato kamar ya yadda kenan, kamar ya yadda kenan ya fi annabi Ibrahim. Aka ji an gawa Ziyad ya aika wa Usman. Usman ya ce to in dai a tabbata in ya faɗa ka kore shi, a kora shi Sham inda Muawiya yake. Saboda haka aka zo aka tafi da shi, aka gaya masa, ya ce eh na yi shiru, saboda abin wato magana ta yi min girma har ma ban san me zan ce ba. Saboda haka mamakin magana ta sa ma har na kasa magana. Ya aika wa Usman ya ce to gashi abin da ya ce, ya ce to a kai shi Sham. Aka ɗora shi a kan raƙumi aka tafi da shi zuwa ga Muawiya ibn Abi Sufyan. Ya saukar da shi a cikin fadar gwamnati Al-Khadra, aka saukar da shi a ciki, ya haɗa shi da wata jariya wata kuyanga cewa ta riƙa sa ido, tana masa hidima ko amma ta riƙa sa ido a kansa. To in ya fita tun asuba in ya fita ba zai dawo sai isha'i. In ya dawo an kawo masa abinci daga gidan Muawiya ibn Abi Sufyan, sai ya kici zai zo da busasshiyar gurasarsa ya jika da ruwa ya ci ya kwanta, gobe abin nan sai awo ya ce a kira min shi. Aka kirawo shi ya ce a bashi bayi goma, a bashi abin hawa guda goma. Ya ce to sai shi Amir ibn Qais ya ce to ina da shaidan guda ɗaya ya fi ƙarfi na, kuma yanzu a bani goma. Shaidan guda ɗaya ya addabe ni, yana da wata 'yan bagla, yana da wani alfadari da yake hawa, alfadari yake hawa, shi ma alfadari in ya kama tafiya a hanya in ya haɗu da 'yan hijira to sai ya sauka ya ba su hau, shi ya tafi a ƙasa sai su riƙa wannan ya sauka in ya gaji wannan ya hau, haka suke yi da alfadarin guda ɗaya. To wannan alfadarin shi yake ganin wani shaidan ne ya addabe shi, to kuma yanzu a ce a ba shi goma. Saboda haka yana da wannan mutum ne mai yawan ibada, tun ne kuma da Allah ta'ala ya gudanar da karamomi a hannunsa. Insha Allah sati na gaba za mu ƙarasa bayani a kansa kafin mu shiga wani abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada na kuskure. Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.